Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. A yau Asabar 9 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Guna da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji irin mummunan hali da wasu al'umma suka tsinci kansu da yammacin yau Asabar a jihar Sokoto. Kana sai mu leka garin Kaduna don jin kalaman shugaba Muhammadu Buhari a game da tabarbarewar tsaro a kasar. Duk bayan waɗannan muna tafe da shirin mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An tabbatar da kullar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a cewar wani rahoto na cikin gidaje Juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen ƙwayoyin halittu watanni biyar bayan kawo ƙarshen barkewar cutar a can baya. Ministan Lafiya na Kongo ya ki tabbatar da bayanin amma ya ce za a buga sanarwa nan ba da jimawa ba. Ba a sani ba ko cutar da aka gano tana da alaƙa da barkewar annobar a shekarar 2018-2020 wadda ta kashe sama da mutane 2,200 a gabashin Kongo, ko kuma sake ɓullar cutar ta kashe mutane 6 a wannan shekarar. Rahoton ya fito daga ɗakin binciken ilimin halittu na INRB ya ce sakamakon gwajin ya nuna yaro ɗan shekaru 2 yana ɗauke da cutar a wata unguwa mai yawan jama'a a cikin garin Beni. Ɗaya daga cikin wuraren ɓarkewar cutar ta 2018-2020 wanda shi ne nauyi mafi muni a tarihi. Uku daga cikin makwabtan jariran sun nuna alamomin da suka yi daidai da Ebola a watan da ya gabata sannan suka mutu, in ji rahoton. Amma babu wanda aka yi wa gwajin cutar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da ayyukan zane-zanen Afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyakin bukukuwa da kuma wasu mutum-mutumi masu daraja zuwa Benin a ƙarshen wannan watan. Wani ɓangare na shirye-shiryen Faransa na dogon lokaci na mayar da kayayyakin da aka ɗauka a Afirka yayin mulkin mallaka. An kwashe shekaru ana tattaunawa kan mayar da kayayyakin daga masarautar Domi a ƙarni na 19. An kira su kayayyakin tarihi na garin Abomi, a halin yanzu suna ajiye a gidan tarihi na Quai Branly a Paris. Gidan kayan gargajiya da ke kusa da Hasumiyar Eiffel yana ɗauke da dubban kayayyaki daga tsaffin yankunan da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Macron ya ce za a mayar da kayayyakin har guda 26 a ƙarshen watan Oktoban nan domin sake maido da waɗannan ayyuka ga Afirka, shi ne bayan matasan Afirka damar shiga aljihunsu. Har yanzu ba a san lokacin da za su isa Benin ba. Farkewar annobar coronavirus a bayyane yake ta haifar da hauhawar tashin hankali da cutar damuwa a faɗin duniya. Dangane da abin da aka buga a majalar kiwon lafiya ta The Lancet, akwai miliyoyin irin waɗannan lamura a bara, fiye da yadda aka yi hasashen mata da matasa su ne rukunin da suka fama da ɓacin rai da damuwa. Rahoton ya kuma ce ba a samu raguwa ba a yaɗuwar cutar a faɗin duniya ga kowace cuta tun 1990 duk da ƙwararrun hujjojin ayyukan da ke rage tasirinsu. A jiya Juma'a ma'aikatar Brazil ta ce adadin waɗanda suka mutu a dalilin COVID-19 a ƙasar ya wuce 600. Cibiyar albarkatun korona ta jami'ar Johns Hopkins ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 miliyan 21.5 a cikin kudancin Amurka. Jami'an Rasha sun yi bayanin bambancin, suna masu cewa hukumomi biyu suna yin ƙirgin mutuwar COVID-19 daban-daban. Kwamitin da ke aikin yaƙi da coronavirus na gwamnati yana kirar daga asarar rayuka kawai waɗanda gwajinsu aka tabbatar da COVID-19 a matsayin babban dalilin mutuwa. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya sha alwashi jiya Asabar don tabbatar da sake haɗewa da Taiwan a cikin lumana, ko da yake bai ambaci amfani da ƙarfi kai tsaye ba bayan sati guda da tashin hankali da tsabarin da cana ke ikirarin nata ne wanda ya haifar da damuwa a duniya. Ke wanda ke mulkin demokradiya ta fuskanci matsin lamba na soja da siyasa daga Beijing dan amincewa da ikonta amma tefei ya alƙawarin kare ƴancin su kuma mutanen Taiwan ne kawai za su yanke makomar su. Yayin da yake jawabi a babban taron ɗakin jama'ar birnin Beijing, shi ya ce al'ummomin ƙasar China suna da al'adar yin adawa da wariya.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ga taskar rahotanni. Kamar yadda muka ruwaito muku a cikin shirinmu na la'asariyar kuta yau, cewar wasu al'umma na ci gaba da fuskantar cin zarafin ƴan ta'adda a wasu ƙananan hukumomi a jihar Sokoto. Ko da yammacin yau rahotanni sun tabbatar da ci gaba da irin waɗannan miyagun ayyukan, wanda al'ummar yankin ke kira da babban murya da mahukunta su kawo musu agajin gaggawa. Duk kuwa da rashin hanyoyin sadarwa a yankunan nasu, wanda suke ta'allaka hakan da ta'azzara waɗannan ayyukan. Wakilinmu a birnin Shehu, Muhammad Nasir, ya aiko mana da irin koken waɗannan al'ummar a wannan rahoton.
Matsalar rashin tsaro dai tana ci gaba da saka 'yan Najeriya cikin halin ƙaƙanikayi, domin safe duk da Allah ba za a rasa rahoton kai hari ba tare da halaka mutane a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan karon ma 'yan fashin daji ne da aka kiyasta yawan su ya kai fiye da 100 a kan babura suka yi darar mikiya a wata kasuwa da ke garin Mai Lalle a yankin Sabon Birni da ke gabashin Sokoto suna harbe-harbe. Wani wanda ya fitar kutsu daga wannan harin ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Sunana Umar, sana'ata sana'a fata. Ɗan daga sun zo misalin ƙarfe 3:30 na rana. Sai sun dace hanya canka yana shigo don ni yana cikin kasuwa. Lokacin sun ka shigo cikin kasuwa sun fara halbe-halbe. Da bindigogin su ko ina cikin kasuwa ko kakarar bindigogin ɗaya kake ji. Muna kusa da gehen kasuwar. Sai Allah ya kaddara mu hakan gari muka yi tsaccen wata hanya wacce ake ce ma za ta haɗe ka da abin nan kasuwar Abu Galabau. Tsaccen ne muka samu muka rita.
Faruwar wannan lamarin cikin kasuwa ya sa ya shafi mutane daga garuruwa daban-daban waɗanda suka je cin kasuwar, inda tuni an yi jana'izar wasu mutane biyu, 'yan gida ɗaya, 'yan cikin garin Sokoto, waɗanda har aka saka su cikin kabari jini ke fita a jikinsu sanadiyar harbin da aka yi musu.
Allah shi samu gama lahiya ya mana magani ko ci irin musiba har lahira albarkar manzo Allah Muhammad.
Dan majalisar dokoki na jiha wanda ya jima yana hidima a kan lamarin tsaro a yankin na Sabon Birni, Aminu Almustafa Boza, ya shaidi jana'izar ta mutanen.
Yanzu gashi muna cikin bala'i dan majalisa nake na garin, amma ban da damu in je yi jana'izar mutanen nan. Kaga wannan muna cikin musiba, muna cikin bala'i. Yau gashi an waye gari, duk mutanen da ke zuwa kasuwa yau su ne ake ta kashewa. Yau ba mu san iya adadin abin da aka kashe ba ganin wannan lalle. Tun da jiya wanda nake magana da shi ya ce gawa 13, sai gashi da dare ana ta zuwa da gawawaki, gashi nan wasu ma daga Sokoto, wannan ma a cikin garin Sokoto ne. So kaga wannan musifa, yanzu su suna ci asibiti ne da mutum 30 da wani abu. Suna asibiti babu wanda ba a harba ba.
Wani jigo a yankin na Sabon Birni, Idris Muhammad Gobir, ya ce akwai ban haushi irin yadda 'yan fashin daji ke yin yadda suka so a yankin nasu.
Kaga idan ka dibi wannan al'amari ba dai mutane ainihin jama'an tsaro wallan ne, kuma gari ne mai girman da kamata a ce akwai jama'an tsaro. Sannan babu service din nan, da akwai service din nan ina tabbatar muka al'amarin nan mun san mutum da wucewar da zai mutu, amma da bai kasance haka ba. Saboda da garuruwan da suka fito da yanzu an kira mutanen wallan an faɗa musu cewa ga ɓarangan na sahito kowa kura su zaka son nan da yarda Allah kowa bacci. Kai bari in takaita maka aljana shirin yanzu da nake magana da kai, ɓarayen nan suna cikin garin tsamaye suna abubuwan da suka yi. Yanzu haka suna cikin garin tsamaye, kuma ka san garin tsamaye gari ne da girma kamar unguwar Lalle.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta Najeriya a kan wannan batun ta bakin kakakinta a Sokoto, ASP Sanusi Abubakar.
Shin kuna da masaniya da na unguwar Lalle ta wanda aka yi jiya Juma'a?
To ban samu official briefing ba gaskiya haya.
Yanzu haka ma an ce ana can garin tsamaye barayin sun shiga cikin al'umma, ba a san halin da ake ciki ba.
In dai na samu wani official briefing dai a Ogebak.
Bisa ga yadda lamarin ke ta'azzara, wasu 'yan jihar na cike da mamaki ganin shugaban sojojin ƙasa na Najeriya da ministan 'yan sandan Najeriya 'yan asalin jihar Sokoto ne, amma har yanzu 'yan fashin daji na gasawa jama'ar yankin aya a hannunsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo na mafita baki daya. Duk a cikin batun na tsaro, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana cewar gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a duk faɗin ƙasar. Shugaban ya yi waɗannan kalamai ne a garin Kaduna lokacin jawabinsa a yayin wasu jami'an soji da aka gudanar a garin Kaduna a yau. Wakilinmu a garin Kaduna, Isa Lawal Ikara, na ɗauke da ƙarin bayani.
Wasu daga cikin sabbin jami'an sojin da aka yaye kenan a lokacin da suke fareti a gaban shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a garin Kaduna, inda a wurin wannan taro na yaye sabbin jami'an sojin Nigerian karo na 68 ne a jihar Kaduna. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce duk da ƙalubalen tsaro a Nigeria, yana da yakinin cewa sabbin jami'an tsaron da aka yaye sun samu isasshen horon da za su fuskanci ƙalubalen da ke gaba.
The contemporary security environment has been described as violent, uncertain, and ambiguous.
Shugaba Buhari ya ce ana bayyana tsaro a Nigeria a yanayi na yamutsi da rashin tabbas da kuma ruɗani. Saboda haka ma ƙalubalen da za ku fuskanta a matsayin ku na sabbin jami'an sojin da aka yaye shi ma zai yi tsauri. Sai dai duk da haka irin horon da kuka samu na gogaggun masu horarwa da kuma jami'an makarantar horar da sojojin Nigeria zai shirya ku domin fuskantar irin ƙalubalen da za ku fuskanta a fagen fama. Game da maganar sa ce dalibai domin karɓan kuɗin fansa kuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce waye.
I am convinced that we have a real stake and an abiding sense of interest.
Ya ce ina da yakini cewa muna da jami'ai na musamman da masu kishi da biyayya waɗanda za su taimaka wajen tabbatar da 'ya'ya da jikokinmu sun rayu cikin yanayin tsaron da babu satar ɗalibai. Babu yanka mutane da ake don halaka su saboda bambancin ƙabila ko addini ko kuma ra'ayinsu na siyasa. Na yi imani cewa zamantakewa cikin cikakken 'yanci da haƙuri da juna babban ginshiƙi ne na zaman al'ummar mu tare. A ƙarshe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jaddada buƙatar da ke akwai na fahimtar juna domin zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya.
I must also emphasize here that for us to achieve peaceful prosperous.
Yace ina ƙara jaddada cewa idan muna son samun cikakken zaman lafiya da ci gaba da karɓaɓɓiyar demokaradiyya wadda za su jawo hankalin masu zuba hannun jari, to ya zama dole ne mu zama masu bin doka da kuma yaɗa buƙatar zaman tare. Wannan haƙƙi ne da ke kan kowa wanda shi ne zai samar da sabuwar Najeriya da muke fata. Bikin yaye sabbin jami'an sojin Nigerian karo na 68 da ya gudana a Kaduna cikin tsatsauran matakan tsaro da kuma kiyaye ka'idojin yaɗa korona dai, ya karrama wasu sabbin jami'an da ke cikin waɗanda aka yaye guda shida saboda irin ƙoƙarin da aka ce sun yi a lokacin suna karɓar horo. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Masu sauraro, kada dai a shagala, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin Malam Umar Isa Dandago mai cewa
akwai shugaban sashen Hausa na muryar Amurka ne yanzu, wato Malam Aliyu Mustafa na Sokoto. A shekarun baya shi ma ya taba tattauna da shi wannan bawan Allah Alhaji Garba Suleiman Kraku, ma da yakin samunaka, sun taba tattauna da shi akan aikin haji da ya je so uku a ƙalla ta mota daga Najeriya zuwa Makka suka ratsa ta gurare kamar su Maiduguri suka fi shiga ta Chadi suka tsallake suka je ta Sudan haka dai da mota har yaje aikin haji wannan shirin shi ma ya kayatar su sai kuma an tattauna akan al'amura da dama muna buƙatar dan sake mana tsokaci akan yadda abin ya waka na zuwa aikin haji a mota daga Najeriya zuwa birnin Makka abu ne mai matukar jan hankali sannan tambaya ta gaba shine a takaice muna buƙatar yi mana bayani akan harkar siyasa mun je da yake fashin baki akan siyasa Amurka da ta Najeriya ya san al'amura da dama na siyasa shin ya taɓa yin siyasa a baya ko ma har yanzu dan siyasa ne sannan yana da sha'awar zuwa Najeriya yayi siyasa misali tunda kasancewa ya san siyasar Najeriya sosai ciki da bai sannan ya san siyasar Amurka ciki da banta tambaya ta gaba akwai sanda aka saki Mandela da kamar farkon shekarun 1990 kenan bayan an saki Mandela ya zo ya fara takara ya shiga siyasa shi ma an taba shiri da shi ya ce yayi kai ziyara Afirka ta Kudu ya kai ziyara gabashin Afirka ya danki kewaye kasashe muna buƙatar ƙarin bayani akan yadda abubuwan suka wakana to daga ƙarshe kuma muna buƙatar shi ya dan yi mana gajeren bayani akan tarihin rayuwarsa da kuma sarautar da yake rukunta madakin samunaka muna godiya ga muryar Amurka a bisa damammaki da suke ba masu sauraro kuma ake karuwa da ilimi na mutane masu sharhi kamar shi bawan Allah nan Alhaji Garba Suleiman Karaku madakin samunaka sai anjima
to idan Malam Umar Isa dan da gona saurare ga wanda kake tambayar a kansa Alhaji Garba Suleiman Karaku madakin samunaka da kashi na biyu na ansoshinka inda zai dora daga inda yake bayani kan kwamitin zuwa haji a mota
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci Umar Isa dan dago shi wanda ya jagoranci wannan committee wato na National Committee of Hajj by Road aikin haji ta mota shine Dr. Saifullah Mora a lokacin yana shine director da shi da Dr. Bello Salancin Zazzo na Zaria Clinic sai kuma Malam Salihu Abubakar a RLS ABU Samar Zaria da su Alhaji Suraje kuma ma'aikatan Pijo kamfanin Pijo su Salahuddin da daiwa da kuma ma'ajin kudin kungiya Mr. Asuku Alhaji Asuku da su LOK ne duk suna cikin members din wannan committee da su Nasiru da su Suleiman Galadanci to haka muka shi wannan shirye-shirye na tafiya aikin haji ta mota wanda Aliyu Mustafa Sokoto ya jagoranci gabatar da bayanin yadda aka tafi yadda aka dawo duk tafiye-tafiyen da aka yi nasaran da aka samu muskiloli da aka samu da wanda suka taimaka da wanda suka yi gudunmawar tafiyan ta yiwu duk an yi bayani sai da aka yi wajen wata kusan biyu muna wannan bayani da ni da Aliyu Mustafa Sokoto wanda ya jawo har wannan program din da Aliyu Mustafa na Sokoto ya shirya ya samu award lamba ta yabo akan yadda ya gabatar da shirin akan wannan tafiya aikin haji ta moto saboda kowa a lokacin ana sha'awan yadda za a yi a tafi din abin da ya kawo kuma shirye wannan tafiya ta haji ta moto dalili na farko shine a lokacin ana ganin kudin aikin haji ya tsangwala kuma sai ana ganin ai mutane na tashi tun daga Najeriya su je Chad su je Cameroon tafi Sudan to me zai hana ba za a shirya tafi ba iyaka a je Bahar Maliya wato Port Sudan a zuwa Jidda to wannan committee aka zauna aka tsara Allah da ikonsa aka yi sa'a shugaban kasa a lokacin mai girma General Ibrahim Badamasi Babangida bai ce ba an yi ta muhawara akai an ta sukan al'amarin yace a'a an yaro yace zai hada gatari a sakar mar kota saboda ka shugaban kasa a lokacin Ibrahim Badamasi Babangida shi bai hana ba yace tunda mun ce mun ji mun gani za mu je wani gudunmawa ake so daga gare mu daga gwamnati duk aka faɗa a lokacin Allah ya gafarta mishi shi kuma secretary da federal government Alhaji Aliyu Jama'a shi ma ya ba da goyon bayan ya taimaka da takardu da aka sa federal minister of external affairs wato suka rubuta wanda ake kaman cewa laissez passer kenan da sauransu wanda ta kasa da kasa duk inda muka je border kasa zamu nuna wannan takardu ga mission din mu zamu tafi aikin hajji ne ta mota to inda muka samu trijiya guri daya ne wurin mai martaba Allah gafarta mishi sarkin musulmi Ibrahim da suki shi ya nuna rashin goyen bayan shi a lokacin shi kuma tsoran shi kar mu je wani abu ya same mu kar mu je wani abu ya halaka mu a lokacin ma kenan duniya na kwance that was 1992 da aka fara yace shi bai goyi bayan a tafi ba domin ga waɗannan mutanen suna taratsi suna bala'in su wato mutanen jongaran a southern sudan aka ce a ba ta nan zamu ba ta inda muka shiga ba ta nan yake fita ba ta inda muka fita ba nan yake shiga ba hatta kai maga akwai wani daga cikin likitocin da muke tafi da su Dr. Mustafa lokacin na jin shine likitan ko refinery a Kaduna ya fusata yace to kai ya za a yi mun ce maka muna so mu jarraba gwamnati ta yadda mun zo wurin ka dai kawai dan kai ne amirul mu'minin duk wani musulmin da ke Najeriya yace a ba haka bane ai ga abin da nake gudun muku wayannan rebels nan da sauransu ba mu san abin da za su same ku to a dai ta kaisa dai Allah ya yi wannan tafiya daga baya dai hakura ya bari Allah ya gafarta mishi sarkin musulmi yace to shikenan kuma muka samu goyen baya daga manyan malamai kaman su Sheikh Sharif Saleh su Tahir Bauchi su ma basu soki abin ba basu ce a kar ai ba kuma a cikin wannan malamai ma da suka taimaka Allah gafarta mishi Allah ya ganshi Sheikh Abubakar Muhammad Gumu ma yana daya daga cikin wanda suka bada shawarwari masu ma'ana da kuma bada goyen bayan wannan tafiya to inda muka saki samun kwarin gwiwa kenan na maganan wannan tafiya to ta wajen kuma harkan yaya za a yi maganan abin da ya shafi kuɗi Allah da ikon sa gwamna da ku da Aminu dan tata da wani Ahmed Zanna Allah gafarta mishi a Borno Maiduguri senator ne ina jin ya rasu to sun taimaka mana sosai domin a ga nasara suna da yawa wanda suka taimaka mana amma wanda zan iya tunawa da su kenan sosai ya ba mu takardu da yace duk inda muka je a neman limamin garin ya ba mu yace gashi a neme shi zai taimaka muku za a muku jagora ko haka akai saboda haka National Committee of Hajj by Road ba za ta manta da Sheikh Jerusalem shi ma ba zai manta da wannan committee din ba to wannan kenan aka zo aka yi wannan tafiya alhamdulillah aka tafi aka dauki bayanai da sauransu to wannan duk labari ne mai tsawo a takaice dai kunjiyar da Aliyu Mustafa Sokoto masu sauraron mu ya tsara da ni da shi muka yi wannan program na Hajj by Road wannan kenan sai tambaya ta hudu wanda shi matambayi yayi akan siyasar America da Nigeria to hakikanin gaskiya gashi duk da an ce demokradiyya muke yi muna koyin America ne to a gaskiya ba koyin America muke ba amma muna koyin America ne to an sha bamban tauna hanya misali shine yanzu ko kansula kake nema a Nigeria a angon ku billahi lazi in ba ka ba su kuɗi ba ba za su zabe ka ba tabbas wannan kuma ko sun san kai din nan kwararre ne gogagge ne kai din nan zaka tsaya ka ento musu haƙƙin su abinda ake nema yanzu sai kaga anguwan ku ba kwalbati mai kyau ba magudanar ruwa mai kyau ba waye waye ba za ka iya samun wani kansalan da zai je tsaya tsayin daka ya ce a'a al'umma anguwanmu suna bukatan kaza suna bukatan kaza to don me zai lokacin da kuka zo zabe kun zabe shi amma sai da ya ba ku kuɗi to kun ga bambanci ɗaya kenan amma a nan America zaka ga mu jama'a zaka musu kaza zaka musu kaza ana gama zaben in kace in ba kai ba kai memorandum za su yi mutane anguwan kowa gida gida a sa hannu an cire ka ka tafi kenan to kaga kuma mai sauraron mu da shi mai tambaya kaga ɗaya daga cikin bambancin siyasan America da Nigeria kenan banda haka kamar yadda na faɗi zaka ga cewa ka tsaya ba ma wai kana neman ko wani House of Reps ba ko wani State Assembly ko Senator ko Gwamna ko wani dai abin nan da zaka tsaya takara ballantana shi yasa na tsaya akan ma kansila kawai to in ba ka bada kuɗi ba fa ba wanda zai zabe ka to a nan ko America kana neman wai kansila din ka ce wai ka ba wani kudi zabe fa to ka ma disqualify kanka in har gwamnati ta gane cewa yes eh ka ba da kudi a zabe ka ko ka je ka ba wani buhun gishiri ko wani buhun shinkafa ko wani atamfa ko wani yadin shadda ce gashi abin ba mutane don a zabe ka to anan mata ce ka ma disqualify kanka har in aka gano kana ba mutane kudi ballanta na ce wai har ka ce ƙuri'ansu wanda ke ko a gida nan abin da ke faruwa kenan dan siyasa mun jira ku gafarce ni kowa ya san abin da na fadi gaskiya ne sai dai kuma a nan gaba kila ma gyara to mai sauraron mu masu sauraron mu to kun ji ɗaya daga cikin bambancin siyasar Amerika da Najeriya
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na uku na ansoshin tambayoyin Malam Umar Dandago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka yanzu a madadin shi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka dake ansa mana tambayoyin a kansa da wanda ya hada mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai makon goben in Allah ya kai mu wassalam
kara muka zo ga faifan takaitaccen labaran wasanni
wasanni a takaice dan wasan kullun kafar Najeriya na Super Eagles sun isa kasar Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya domin fafata wasan su na biyu na neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 da yake yi wa ƴan wasan jawabi jin kadan kafin tashin su shugaban hukumar kullun kafar Najeriya ta NFF Ahmadu Penick ya bukace su da su yi duk mai yiwuwa domin ganin sun yi nasara a wasan da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya wadda ta yi galabar dokin Najeriya a wasar farko da suka fafata a ranar Alhamis a filin wasa na Taslim Balogun da ke birnin Lagos wannan ne da ya karo na farko da Najeriya ta sha kashi a wasan ta na cikin gida na wasannin neman gurbi a cikin shekaru 40 lamarin kuma ya bakanta ran shugabannin na NFF da dubun dubatar ƴan kasar da suka cika filin wasa har ma da daukacin ƴan Najeriya baki daya to sai da duk kashin da ta sha Najeriya ce yanzu haka ke saman rukunin nasi da maki 6 Kebba da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya suna da maki 4 yayin da Liberia ko take ta 4 da maki 3 kasar Afrika ta Kudu ta sami nasarar bin kasar Habasha har gida ta kuma lallasa ta da ci 3 da nema a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya a yau Asabar sakamakon wasan ya sa har yanzu kasar ta Afrika ta Kudu ce ke saman rukunin nasu na ji da maki 7 a cikin wasanni 3 kasar Ghana ma ta yi nasara a wasan ta na yau da Zimbabwe da ci 3-1 wanda ya sa take ta biyu a rukunin da maki 4 tare da bambancin maki 1 da Habasha da ke ta 3 da maki 3 inda Zimbabwe take ta 4 da maki 1 tal an fitar da jerin sunayen ƴan wasa 30 da za su fafata a takarar lashe lambar gwarzon dan kwallon kafar shekarar nan ta 2021 daga cikin ƴan takarar 30 akwai mai tsaron gida 1 ƴan wasan baya 5 da ƴan wasan tsakiya 9 da ƴan wasan gaba 15 kungiyoyin Ingila 2 wato Chelsea da Manchester United da suka fafata wasar karshe ta gasar zakarun Turai da ta gabata su ne suka fi yawan ƴan wasa a jerin ƴan takarar 30 inda suke da ƴan wasa 10 kowannen su 5-5 to sai dai fazara tun da suka yi suna a tarihin lashe lambar ta Ballon d'Or wato Lionel Messi da Cristiano Ronaldo duk suna cikin ƴan takarar 30 kuma su biyun ne tare da dan wasan baya na kungiyar Chelsea Jorginho da dan wasan gaba na Bayern Munich Robert Lewandowski suka fi jan hankalin manazarta lamarin wasanni a hasashen wanda zai lashe lambar ta bana Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe da sanyin safiyar ku wato karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauraron bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumam ne tsaya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile nini naku Yusuf Aliyu Harande ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya ku kuma mu karasa wuni lafiya. Peace. Salama.